A sanarwar mai sa hannun mukaddashin shugaban sadarwa da hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da ta'anna TEFCC, Dele Oyawale ya ce sun samu izinin kamawa da kuma ta saƙe ga tsohuwar ministan albarkatun man fetur da ya zani Alison Maduke zuwa gida Najeriya domin a gurfanar da ita bisa zargin da ake mata na cin hanci da rashawa. Ita dai tsohuwar ministan albarkatun man fetur din ta fuskanci tuhumar karɓar rashawa lokacin tana ministan albarkatun man fetur wajen baiwa wasu kamfanoni kwangila, kamar yadda hukumar binciken manyan laifuka ta kasar Ingila NCA ta zarge ta da shi, wanda hakan ya sa aka gurfanar da ita a gaban wata kotu dake Westminster a kasar Ingila. Sai dai kotun ta bada bailin ta akan fan 70,000. Oyawale ya ce gurfanar da tsohuwar minister da aka yi a wata kotu dake kasar Ingila abin ayaba ne, duk da cewa laifukan da suke zarginta da shi ya sha bamban. Sai dai ya ce duk laifi-laifi ne, kuma babu wanda zai tsira idan har ya aikata laifin. Oyawale ya kara da cewa hukumar EFCC na tuhumar Diyazani Alison Maduke da laifuka 13 da suka hada da halasta kudaden haram, kuma yanzu sun samu izinin kama da kuma ta sake ta zuwa gida Najeriya domin ta fuskanci shari'ar laifukan da ake zarginta da aikatawa a lokacin tana minista. Nasiru Shu'aibu marmara masani ne kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da zamantakewar yau da kullun. Ya ce irin wannan tahome-tahome da kuma ta sake masu laifi zuwa gida Najeriya ba sabon abu bane.
Abubuwa sun faru da yawa a magana ta yaki da cin hanci a Najeriya, waɗansu daga ciki, waɗansu daga waje, an kama su da laifi har an yanke musu hukunci. An kuma da ƙarshe an sun samu rangwame, waɗansu kuma kafin ma a kai ga yanke hukuncin zaka ga an tattaunawa ta bayan fage, sun ba da wani abu ko sun mayar da wani abu, sun sami rangwame. To amma gaskiya duk waɗannan abubuwan da suka faru a baya, abubuwan da suka faru a lokacin gwamnatoci da suka wuce a baya, shi wannan shugaban ƙasar da ya shigo bai shigo da dadewa ba. Har yanzu ba mu taɓa samun shi da cewa a lokacin shi an sami irin wannan runguma akan waɗansu wanda suka aikata laifuka da suka shafi cin hanci ba. Muna fatan shi wannan shugaban ƙasar idan ya zo yayi amfani da duka waɗansu damammaki da doka ta ba shi. Na ganin ya tsorara iyaka abin da ya kamata ya tsorara akan duk wani wanda aka kama da laifi da ya shafi cin hanci.
Faruk Bibi Faruk manazarci ne kan tattalin arziki da ke jami'ar Abuja. Ya ce wannan yunkuri na EFCC wajen kamowa da ta saƙe ya Diyazani zuwa Najeriya ba abin ayaba bane.
Wannan batu na cewa wai ko ita wa hukumar nan dan tayi wannan abin da take nuna kamar hubbasa na cewa yanzu ta samu daman kamo ita Alison Maduke tayi wani namijin kokari, gaskiya ba daidai bane. Saboda duk hukumar da take irin wannan aikin shekara 8 tana ta zargi, tana ta labarai, tana ta tatsuniya, tana ta wasan kwaikwayo, dan yanzu an ce ta faɗi wata magana da take muhimmanci, ba na son na yadda da cewa wannan muhimmancin na gaske ne. To sannan kuma idan ana maganar kudaden da ita da Ziyani ta karba, har yanzu ba a tsaya akan wasu muhimman kudade da wanda in dai kai lissafin su zaka iya cewa dawo da su yana iya wato gyara tattalin arziki ko shafi Najeriya ta wata hanya ya zama mai alheri gare ta cewa ta samu kudade. To kin ga ba wani abu bane na tinkaho da cewa mun dawo da wannan kudaden ko mun samu su.
Idan za a iya tunawa dai a baya an ta saƙe yar tsaffin gwamnoni irin su James Ibori da Dupre Alamisiya zuwa Najeriya domin su fuskanci shari'ar cin hanci da rashawa, ƙarshe kuma gwamnatin Jonathan ta yafe musu. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.